Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango da 100.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su kasar Ghana, yayin da a duniyar gina ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To Baba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaro Jim Mattis sun ba da bahazi gaban majalisar dattijai dangane da kisan Jamal Khashoggi a wani zama da majalisar ta yi a kadaice. Waɗansu kafofin watsa labarai sun kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar internet a Najeriya da nufin daƙile yayata labaran ƙarya lokutan zaɓe. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Laraba cewa ba za a kawar da shakkun yi wa shugaban yakin neman zaɓensa a shekara ta 2016 Paul Manafort a Hawa ba.
Kanun labaran kenan. A lokacin da yake ziyara a jihar Borno, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya lashe takobi sai ya ga bayan Boko Haram kwata-kwata.
Eliminating Boko Haram from the face of the earth.
Ina kuma kira ga rundunarmu da kada su yarda karkatar musu da hankali su tsaya kan aikin su tukuru da ganin cewa sun kawo da yayan kungiyar Boko Haram a bayan kasa baki daya.
Sojojin Najeriya sun fatattaki mayakan Boko Haram tsakanin makonni biyu, amma duk da haka wannan yaki da Boko Haram yana ƙara huskantar koma baya. To ko menene mafita?
Dole kira wannan manyan hafsoshi na sama da na ruwa da na ƙasa da kuma Chief of Defense Staff su zauna da su a tattauna. Maybe akwai wasu matsaloli wanda shi shugaban ƙasa bai sani ba.
Bayan haka za ku kuma ji gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa rundunar ƙasar kwangilan gina wasu gadoji da hanyoyi a arewa maso gabashin ƙasar. Bayan haka Alheri Grace Abdu za ta kawo mana shirinta na domin iyali, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakatare Mike Pompeo ya faɗa jiya Laraba cewa bai ga wata alaka tsakanin sarkin Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan da jaridar ƙasar Saudiya, wato da kisan da aka yi wa ɗan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi da aka yi a ofishin jakadancin Riyadh da ke Turkiya cikin watan Oktoba ba. Pompeo da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis sun ba da bahasi gaban majalisar dattijai dangane da batun a kadaice. Daga baya Mattis ya ce babu wata shaida da ta danganta yariman da kisan ɗan jaridan, sai dai 'yan majalisar dattijai da dama ba su gamsu da bayanan nasu ba. Rob Coker ɗan jam'iyyar Republican ya ce iya saninsa babu wani ɗan majalisar dattijan da ya yarda cewa yariman ba shi da hannu a kashe Khashoggi.
I don't think there's anybody in the room that doesn't believe he was responsible for it, and MBS is not taking ownership.
Eh, ban yi tsammani akwai wani a ɗakin nan da bai hakikanta cewa yana da alhakin kisan ba. 'Yan majalisa da dama sun nemi sanin abin da ya hana Director Hukumar Leƙen Asiri ta ƙasa Gina Haspel zuwa wajen domin ba da bahasi. Dan jam'iyyar Democrat Robert Menendez ya bayyana rashin bayyanar ta gaban majalisar da abin ban haushi.
Let me just say that not having Gina Haspel, the CIA director.
Yace bari in fadi cewa rashin zuwan Gina Haspel, director hukumar leken asiri, a wannan zaman ba wani abu bane illa rufa-rufa. Ba a so a amsa tambaya mai muhimmanci da 'yan majalisar dattijan suke da ita akan kisan Jamal Khashoggi da kuma abin da ya shafi dangantakar Amurka da Saudiya. A halin da ake ciki kuma, majalisar dattijan Amurka ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye kan kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan sojin da Amurka take ba rundunar haɗin gwiwa da ƙasar Saudiya ke jagoranta da ke yaƙi a Yemen. Kuri'a da aka kada jiya Laraba da ta sami amincewar 'yan majalisa 63, 37 kuma suka nuna rashin goyon baya, na nufin majalisar dattijai za ta iya fara muhawara kan kudirin mako mai zuwa. 'Yan majalisar da dama daga jam'iyyun Democrat da Republican ba kawai sun damu dangane da halin kuncin da yakin Yemen ya jefa al'ummar kadai ba, amma suna jin takaicin yadda shugaba Donald Trump yake dari-dari da hukumta Saudiya sabiri da kashe ma'aikacin jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Jiragen da rundunar haɗin gwiwa da Saudiya ke jagorantar ke amfani da su wajen kai hare-hare kan 'yan tawayen Houthi sun hada da makaman da ake saya daga Amurka. Sun kuma kashe dubban farin kaya a Yemen, suka lalata asibidai, suka shafe waɗansu unguwanni ma baki ɗaya. Amurka tana kuma samar da bayanan leƙen asiri ga rundunar haɗin gwiwa. Akalla ƙungiyoyi 15 ne a Najeriya suka ƙaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar intanet jiya Laraba da nufin daƙile yayata labaran ƙarya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan Fabrairu. Dandalin da ake kira Crosscheck Nigeria ya haɗa kan ɗakunan labarai da za su riƙa bincike bayanai da ake yi ta baba a kai, musamman waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwar intanet. Wani shirin jami'ar Harvard ne da ake kira First Draft ya nemi wannan haɗa hannun da nufin yaƙi da labaran ƙarya a ƙasashen duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar wallafa rahotanni da ake yaɗawa bayan gudanar da cikakken bincike ta ƙasa da ƙasa a Najeriya. Za a wallafa rahoto a dandalin ne bayan akalla kafofin watsa labarai guda 5 da ke ƙarƙashin wannan shirin sun amince da sakamakon binciken. Izuwa yammacin jiya dai labarai biyu ne kawai aka wallafa a wannan dandalin. Ɗaya wanda yake musanta wani labari akan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da wani shafin sadarwar Facebook na boge da aka kafa da sunan tashar labarai ta Al Jazeera, da kuma wani da aka binciko waɗansu hotunan da wani ɗan siyasa a Najeriya ya wallafa inda ya yi ƙarya cewa rundunar sojin Najeriya wannan hoton na rundunar sojin Najeriya ne take kaiwa ƙungiyar Boko Haram hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokocin Amurka suna matsa wa gwamnatin Rwanda lamba kada ta daure 'yar siyasar nan Diane Rwigara wadda take fuskantar daurin shekaru 22 a gidan yari bayan da aka same ta da laifin tawaye da kuma zamba. Ranar 6 ga watan Disamba za a yankewa Diane tsohuwar 'yar shekar takarar shugaban kasar hukunci tare da mahaifiyarta Adeline Rwigara. An yi wa matan biyu ne shari'a ranar 7 ga watan Nuwamba nan. Aka kuma samu mahaifiyar da laifin tawaye da kuma cusa ra'ayin kyamar wata kabila. 'Yan sanda sun tsare su a watan Oktoba shekara ta 2017, aka kuma daure su na tsawon shekara guda. Kana aka ba da belin su watan da ya gabata kafin fara shari'ar. Suna zaune a gida Kigali babban birnin kasar inda aka takaita musu tafiye-tafiye. Diane ta tsaya takarar shugaban kasa a bara inda ta kalubalanci shugaba mai ci yanzu Paul Kagame, amma aka hana ta ci gaba da takara bayan da jami'an zabe suka yi zargin cewa an sa hannun da aka yi a waɗansu takardu da aka bukata na boge ne. Aka kuma kama mahaifiyarta sabili da kushewa gwamnati ta hanyar sadarwa ta WhatsApp.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin da yake buɗe wani taron shekara-shekara na babban hausar sojin Najeriya a Maiduguri, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa sojojin ƙasar alƙawarin ba su duk abin da suke bukata domin cin nasara a yaƙi da suke yi na Boko Haram. Saboda babban aiki da gwamnatinsa ta sa a gaba shine batun tsaro, to ko menene shugaban yake ci gaba da cewa gare ka Haruna Dauda?
Ya ce jami'an sojin ƙasar sun samu nasarori a fannonin tsaro da dama.
Return of internally displaced persons and the gradual return to normalcy here in the northeast.
Yace ciki har da kubuto da waɗanda aka yi garkuwa da su, maido da ɗan gudun hijira da ma maido da zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin ƙasar. Yace wannan ofisa na jami'an sojan ya daidaita harkokin tsaro a yankin Naja Delta da wasu ɓangarorin ƙasar da ma batun makiyaya da manoma.
There has been a remarkable improvement in the security situation in the northeast since 2015. when this administration came into government.
Shugaba Buhari ya ce akwai ingancin tsaro sosai a wannan shiya tsarin maso gabacin kasa tun daga shekarar 2015 a lokacin da wannan gwamnatin ta haura ga mulki, kuma jami'an soja suna ɗaya daga cikin waɗanda suka bada gudummawa wajen samun wannan zaman lafiyar. Dole ne in yaba muku.
Of course aware that in the recent months and in recent days there have been some operational losses in the northern part of Borno.
Ko da shike ina da sanin cewa a cikin ƴan kwanakin nan ko kuma ƴan watannin nan an san samu kuma bayan arewacin Borno, musamman ma a ƙauyukan Jili da Arege da kuma Metali. Duk da cewa na san kuna iya naku kokari kuma da martani, na ka ina mai muku albashir cewa za mu taimaka muku da duk abubuwan da kuke bukata na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala.
I want to encourage our troops not to be distracted by whatever speculations, but to remain focused and committed to the task of eliminating Boko Haram from the face of the earth.
Ina kuma kira ga rundunarmu da kada su yarda karkatar musu da hankali game da wasu dita-dita da ke yawo, su tsaya kan aikinsu tukuru da ganin cewa sun kauda yayan kungiyar Boko Haram a bayan kasa baki daya. Shugaba Buhari ya kuma umarci babban hafsan sojan kasar da su yi aiki gafara da gafara da sauran manyan hafsosin sojan kasar don cimma abin da suka sa a gaba. Daga bisani dai shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci asibitin soja da ke Barikin Mai Malari, inda ya gaida wasu jami'an soja da suka samu raunuka daban-daban daga filin daga, sannan ya kuma yi wa wasu ƙananan jami'an sojan jawabi a filin faretin sojan da ke Barikin Mai Malari. Sai dai a lokacin da yake wannan jawabin ne, wasu ƙananan jami'an soja suka yi yunkurin jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari da nuna rashin jin daɗinsu game da wasu al'amura da ke tafiya. Sai dai shugaba Muhammadu Buhari bai saurare su ba, kuma babu wani damar da aka baiwa wani jami'in soja da ya yi bayani game da al'amuran da ke damun nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Rundunar sojojin Najeriya ta ce mayakan Boko Haram suna amfani da kwaramin jiragen leƙen asirin nan, kuma suna samun taimakon wasu mayaka daga kasashen waje. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Cikin sanarwar da ta fitar a daren jiya, rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura cikin watanni biyu zuwa uku da suka gabata, mayakan Boko Haram sun ƙara ƙaimi wajen amfani da kuraman jiragen leƙen asiri marasa matuƙa don satar bayanai daga gare su. Sanarwar kazalika ta ce mayakan ƙasashen waje suna tuttuɗowa cikin Najeriya don dafawa 'yan Boko Haram ɗin. Sanarwar ta ce mayakan Boko Haram daga ranar 2 ga wannan wata na Nuwamba zuwa 17 ga watan sun kai wa dakarun Najeriya hare-hare a Kukawa, Ungoshe, Kareto da Gajiram. Amma sojojin ba ma sun tsare yankunan kadai bane, amma sun karkashe da dama daga cikin waɗannan mayaka na Boko Haram. Ko da yake su ma 'yan Boko Haram din sun kashe sojoji 16, ƙarin wasu 12 kuma sun samu rauni.
Despite the recent setback in Metele, our successes still manifest from our operations.
Babban hafsan rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, ke bayanin cewar duk da kuma bayan da suka samu a Metele, nasarar da suke samu a yaƙi da 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na ƙara samun ci gaba sosai, kuma za a ci gaba da ƙoƙarin gamawa da 'yan Boko Haram ɗin a gaba ɗaya. Professor Muhammad Tukur Baba ƙwararre ne kan yaƙi da ta'addanci.
Wannan ƙungiya na Boko Haram sun sake yunkurin kawo matsala da suka saba a ƙasar, kuma lalle gaskiya ya kamata ne mu tambayi kanmu me ya kamata a yi, me yake faruwa, me ya bayan nasara da aka yi aka samu kuma koma baya.
Masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa na ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi.
Shugaban ƙasa shine Commander in Chief of the Armed Forces na Najeriya nan. Dole ya kira wannan manyan hafsosi na sama da na ruwa da na ƙasa da kuma shi Chief of Defense Staff su zauna da su a tattauna. Maybe akwai wasu matsaloli wanda shi shugaban ƙasa bai sani ba, amma idan ya zauna da su tare one in one a tattauna, a sanye matsalolin, a ga wata hanya za a bi domin a samu a ci gaba, a tafi tare, a tsira tare. Ina ga wannan shine zai mana maganin wannan matsala.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da Allah, a gaida Hassan Maina Kaina. A daidai lokaci da gwamnatin Najeriya ke ƙara himmantuwa a yaki da Boko Haram, a wani bangare kuma gwamnatin tana ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda yake ya daidaita. Umar Faruk Musa ina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A tsari na bayan nan dai za a gina waɗansu manya-manyan gajoji ne da ya haɗa yankuna daban-daban na Arewa maso gabacin Najeriya da sauran ɓangarorin Najeriya, kamar yadda minista a ma'aikatar ayyuka ta gwamnatin tarayyar Najeriya Suleiman Zarma yake bayyana mana bayan da ministan ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagoranci Ms. Professor Yemi Osinbajo suka kammala taronsu na mako-mako a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake yankin Maiduguri da Chadi domin daukar matakan kawo zaman lafiya a yakin da ake yi da 'yan kungiyar Boko Haram.
Akwai gadoji guda uku a jihar Arewa maso gabashin Najeriya wanda lokacin da Boko Haram suke kan kaifinsu sun lalata wa'annan gadoji. To wa'annan gadoji ma an bada su gyara. Akwai hanyar tashi daga Maiduguri zuwa Bama, akwai gada a gurin wanda an bada gyaransa, akwai gadar Limankara wadda babban gada ce kowa ya san lokacin su 'yan Boko Haram kusan tunga suka yi a gurin. Akwai kuma gada a jihar Gombe ita ma da aka bada gyaranta. Alƙaluma in ka hada duka kudin wannan gyaran gadoji guda uku ya kama miliyan 813 da ɗan ɗoriya. Suwa aka ba gyaran wannan gada? Akwai kamfani na rundunar sojojin Najeriya wanda ake kiran su Safas na Engineering Limited, na sojoji ne, dukkan ma'aikatan sojoji ne. Ko saboda inda ake neman aikin guri ne da yake tare da matsaloli, har yanzu mutane na tsoron zuwa, kowane dan kungiyar aka bashi ba zai je gurin ba. To tunda sojoji suna da wannan ilimi, suna da kayan aiki, sannan kuma aikin su ne dama tsaron mu, sai aka ce to a ba mai aiki aikin sa ya je yin shi. So ba sa bukatar wani karin kuɗi na cewa a za su tanadi jami'an tsaro, saboda wannan kamfanin sojoji su za su gudanar da wannan aiki, kuma duka ayyukan za su kare shi ne cikin wata takwas in Allah ya yarda. Duk duniya rundunar soja tana da masu gyaran hanya, tana da masu gine-gine. Galibi su ba sa zuwa sai idan lokacin in yaki ana bukatar a yi gada domin a tsallaka a je wani wuri ko a bude hanya a je a wani wuri. To yanzu zaman da ake ciki a Najeriya ba lokacin yaki ba ne, ba sa wannan ayyuka, saboda haka suna zaune ne a ofisoshinsu. Wannan aiki da muka ba su zai yi abu guda biyu. Na ɗaya zai dan sama musu dan kuɗin shiga kaɗan, na biyu zai sa jami'an da suke wannan aiki su ma iliminsu ya ƙaru wajen yin wannan aiki, sannan kuma za su biya muradun mutumin Najeriya.
Alhaji Suleiman Zarma kenan, minista a ma'aikatar ayyuka ta tarayyar Najeriya, Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 12 ne da minti 18 na dare, ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka sauka huiwa.
Lallai da sassahen nan an gaya mana a nan kusa da tumur mutane da ba san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da mata, ƙananan mata 15. Ina ji Hanagamba ne mafi yawansu. Akwai wani gari da ake ce ma Bagi, shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata 3. To kana tune a tumur an zo an kashe mutane 8. To yanzu muna cikin ɗarɗar, mutanen tumur sun ƙiraye mu, sun ce na mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu, mutane da suke nan kasuwatse.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar da ta gabata, waɗansu 'yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da wasu 'yan mata 15 a ƙauyukan da'irar tumur da ke yankin Difa da daddare. Baya ga wannan kuma aka yi garkuwa da waɗansu ƙananan yara guda 2 a birnin Ƙwanni.
da waɗanda suka sace su suka buƙaci a biya su naira miliyan 10 kwatankwashin sefa miliyan 15 a matsayin kuɗin fansa sai dai aka dace aka saki waɗannan ƙananan yara a daren Litinin to a daren Litinin din har wa yau kuma aka sami rahoto dake nuni da cewa biyu daga cikin ƴan matan da aka sace a daren Juma'a 25 ga wannan watan sun yi nasarar tserewa daga hannun ƴan bindigan da suka yi garkuwa da su wannan lamarin yayi matukar tayar da hankalin jama'a da suka nemi hukumomi su dauki matakin magance matsalar abinda kuma shirin namu zai mai da hankali kenan a yau kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilinmu Sulaiman Munibar mai hada mana
kwanaki 500 kenan bayan sace rukunin farko mai kunshe da mata da yara kanana kimanin 39 a ƙauyen Ingalewa abinda ƴan majalisar dokoki daga mazabar wannan yanki suka yi tur da shi Ahmed Ben Hamada na mai magana da yawun waɗannan wakilai
kun ji a tumur an kashe wajen mutum 8 hallo an zo an dauki ƴan mata 15 akwai ƴan mata nan gilewa guda 39 suna can yanzu ga 15 sun tahi mu jihar Difan na bamu san menene wai matsalar mu so bakwai aka kawo hari a tumur so bakwai ana hari a cikin shekarar nan
kungiyoyin kare haƙƙin mata sun bayyana kaduwa da yadda wannan al'amari yake ƙara tsananta duk da cewa doka ta haramta cin zarafin dan adam a nan Niger kamar yadda shugabar kungiyar SOS 5 mai yaki da gallazawa mata da yara kanana Hajiya Maryamu Musa ke korafi akai
yaran ga wani avenir ke gare su tunda ba lakwar ba zasu ba a san ba umhanin da mazan da suka dauke su zasu tunda ba tare da uwayensu ba ka gani ana musu fadi ana musu cikkuna babu abin da ba a musu da auren dole ka gani wa'annan da aka dauka an ci bau'in yanda aka yi musu yanzu ingelewan ma nasu haka ake na ana musu wadanga ma haka zasu musu kenan rezon guda ne ya yadu ko ina jaha tunda hakka shi ana basu wasu hakka shi ake in san hana kansu mata sai kaga an kashe su tunda wata diya mace sai dai ka kashe ta bisan mutuncinta wallahi sai dai ka kashe ta bakkarra
matsalolin ta'addanci a jamhuriyar Niger wani abu ne da ya mayar da dubban yara marayu waɗanda aka halaka iyayensu a filin daga ko waɗanda aka tarar ta kanas a gida inji madam Sulai Maryama Gambo jagora a kungiyar MMD mata masu dubara
abinda suke nan ya ishi mutane in ma su basu da mata basu da iya shi yasa suke walakanta ƴaƴa mata ya kamata a huto a gwada musu cewa wallahi mace ce bale iya mace wanda ko cikin Qur'ani yazo cewa in an ka aihi iya mace daya biyu uku ka huce nan wanda dukkan rika har ta je da mutuncin ta gidan ta kai dan aljanna ne a inda ake atak tana iska akwai rayuwa duk sahiya hudardar kake da zuciyarka in kaga ini kana fatar ka ga sahiya in kaga sahiya kana fatar ka ga ini cikin wannan tashin hankali mutane suke in kana cikin tashin hankali ina zancen rayuwa kuma marayu ba sai an hudi ba akwai matan soja da aka kashe mijinta wallahi yanzu da ita da ƴaƴan wanda suke kananan suna nan suna karatun tunda can ba biya ake ba wa'anda suka yi gaba duk san bare sun shiga zuwa katako suna da ko suna neman abin da suka ci uban ne dama in ya samu dan salar kai shi yake sa ai karatu ita uwa battada tunda battada kuma yanzu ga yara an bar mata cike da hannu babu wani gudunmuwa ba komai me kake so ta yi dole ta dora faranti bisa kai ta rika asibinci tana zuwa katako tana sare tana kawa tana saida
rahotannin yammacin Litinin 26 ga watan Nuwamba na cewa biyu daga cikin ƴan matan da aka sace a daren Juma'a 23 ga wata sun yi nasarar tserewa daga hannun ƴan bindigar da suka yi garkuwa da su shugaban reshen Alternative Espacito a yankin Difa Mara Mamadu ya yi min karin bayani
to wannan ƴan matan biyu dai kananan yara ne ɗayan mu shekaran ta 13 ma gudan dai tana shayarwa ne har ɗayar ta an kawo ta har Difa ma don ka na yi tattakin maganin tare ban samun ba na cikin tambayoyi da abubuwa da ake suke mata
su waɗannan yara sun gudo ne ko kuwa a su ƴan Boko Haram din suka sallame su ne
eh hakika kowa ma da ya yi tsammanin kaman ko an turo su ne ko abin nan amma ɗayar dai ta yi bayanin cewa tsallakowa ne ta yi tunda da aka ɗauke su an tsallaka da su can bayan ruwa cikin Nigeria ta nuna cewa dai ta tsallaka wani gida da aka sa su da ta fito kuma tunda sun iya ruwa yara ne wanda suka tashi bakin ruwa kuma dubu ta yi kambi ta tsallaka ta fito shine dai labarin da ta bada.
Har yanzu dai ai babu kungiyar da ta tabbatar da cewa ita ta sace waɗannan yara ballantana a Santa Kameme ko suna buƙatar kuɗin fansa ko kuwa a
to bai dama ba halin su bane ba a wannan yankin in suka doka su ce mun kungiya kaza ne muka doka ko wane ne ma dai in ya doka kawai yawanci duka ta suke dai muna buƙatar kuɗi kaza mu sake su to wannan ma dai daukan da aka yi dai ana tsammanin Boko Haram kaman dai yanda su ne dai suke shawagi a wuraren nan.
Zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a yankunan da ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karansu babu baka ya sa wasu iyaye a karkara so maɗari-ɗarin sanya 'ya'yansu aikace-aikacen da a can baya yara musamman 'yan mata ke yi domin walwalar iyali.
Ka san wannan dajin namu kuma ƙauyuka ne yawanci duka mata irin shekara 10-15 wannan su ne suke fita su je ko rijiya ko su je ko ɗaukan icce da sauransu. Kenan in ya kai ana ɗaukan irin wannan abubuwan ka gani duka ƙalubale wannan halin tsardar nike da tsoro zai kawo. Kenan ba ma rayuwansu kaɗai ba rayuwar gida gaba ɗaya ma yana kawo matsala wannan abubuwan.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin mahukunta ya citira. Yayin da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke ci gaba da kiraye-kiraye akan buƙatar ɗaukar matakan samar da cikakken tsaron da zai kwantar da hankalin jama'a a wuraren da ke fama da ayyukan ta'addanci a nan Niger.
Jama'a ta matsa ma gwamnati lamba saboda ni gaskiya gwamnati dan yana ga ana sa ido ana kallo. Ni gani nake ma ba sanan kai komai. Soja na mutuwa. Banda sojan da ke mutuwa Kadiba ka gani yanzu an kai ga inda a ɗoki mutum a shiri da shi a ce sai ka ba da kuɗi kana da bakkara. Dan kana san ɗan uwanka hatta ruwa ake ana hada kuɗi ana biya ana amso mutum shin gwamnatin shi menene yake nan ma yana yi bako in ka ganshi kana shakkun shi ko sayan ruwa ya shigo cikin gari ba da samata tunda irin wannan ƙauyuka ko bayan gari aka zo kakin su shigo cikin gari wani ya hita ya je gane su in ya zo da gudu ya fadi ko ba a iya komai ba ana iya a gudu a tsira
ya kamata a yi bincike tunda wanda bai san ba wurin sosai bai yiwa kawai mutum ya komo ya fito daga wani wuri ya zo cikin gari ya taɓe mutane har nawa ana kallo sai mutunan da ya san wurin mana hukuma ta tashi a san matakan da aka ɗauka kenan magana ta ƙasa ce
abin da ya faru a Tumur gobe ya faru wani wuri 'yan matan nan na fari sun ta yi ba yi komai ba ga na biyu ba yi komai ba kuma 'yan matan nan na fari ko 'yan jarida zan ba ku labari suna nan da ransu lahiyarsu lau. Me mu duk tati bamu da makami bamu da komai a hannunmu makamin mu shine jarida shine mu ga ma gwamnati ko ɗan jarida mu ga muku ku watsaya shi a duniya muna roƙon gwamnati ya tashi ya tsaya ya diba wannan abun a yi maza-maza an ba haka jihar Difan nan za ta kubce mana an babu jihar Difa babu mu duk tati nawa kullum ana zuwa ana kashe mutane ana ɗaukar dukiyar mutane kuma ba a bamu ga bayan su ba mu ga komai ba an ba ta ɗauki matakan ta ba mu ɗan jihar dole mu akwai lokacin da dole mu sai mun ɗauki matakai.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata.
To da fata al'ummar Difa da dukkan sauran waɗanda suke fama da tashe-tashen hankula za su ga bayan lamarin domin walwalar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin musulmin mu Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata
to madalla har yanzu dai ga alheri za ta kawo labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Laraba cewa ba za a kawar da shakkun yiwuwar yi wa shugaban yaƙin neman zaɓensa shekara ta 2016 Paul Manafort afuwa ba. Trump ya shaidawa New York Post a wata hira da aka yi da ita da shi a fadar White House cewa bai taɓa tattaunawa akan yi wa mutumin ɗan shekaru 69 afuwa ba. Sai da ya ce ba zan kawar da waɗannan shakkun ba, menene zai sa in kawar da shakkun? Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa jiya Laraba cewa bai ga wata alaka tsakanin sarkin Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan da aka yi wa ɗan jaridan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Riyadh dake Turkiya a watan Oktoba ba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci, sai can da hantsi za ji mu dauke da wani shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya na rasuwar Malam Adamu Aliyu Mai Gora, wanda Allah ya yi rasuwa a cikin dare jiya, kuma za a yi jana'izansa an jima kaɗan da ƙarfe 10 na wannan safiyar a Rigasa a Kaduna. Allah ya yi kansa da sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta taimaka muka gabatar da shirin, da wanda kuma ya shirya ba da umurni Malam CD da injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Kevin Baba ya koma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.